sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda shigar da gurbataccen man fetur a Najeriya ya shafi tattalin arzikin kasar da kuma yadda al'umman kasar suke nuna damuwa a kai. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ayyana shirin kwashe sojojin rundunar Takuba da na rundunar Barkade daga Mali, waɗanda daga bisani ya ce za a girke su a jamhuriyar Nijar. Bayan haka, kungiyar Jama'atul Nasarar Islam ta ce ana samun nasarori game da matsalolin tsaro sakamakon addu'o'i da ake yi a cikin kasar. Muna kuma dauke da rahoto na musamman da za mu kawo muku. Akwai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha na ci gaba da jibge sojoji akan iyakar Ukraine, kuma bai ga wata alama cewa Moscow na mayar da dakarunta gida kamar yadda ta yi ikirari ba. Mu ba mu ga hakan ba, shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO. Sabanin haka, mun ga sun ƙara akan sama da sojoji 150 da suka jibge akan iyaka, har ma muna ganin suna ƙara tara kayayyakin yaƙi. Austin ya ce, na san da kaina cewa ba kwa yin irin waɗannan abubuwa ba tare da dalili ba, kuma tabbas ba za ku yi su ba idan kuna shirin tattara kaya ku koma gida. Jami'an Amurka sun ce Moscow ta ƙara sojoji da yawansu ya kai 700 akan iyakar Ukraine a cikin 'yan kwanakin nan. Austin ya ƙara da cewa babu shakka, babu wani dalili da ya kamata ya zo ga wannan, kamar yadda babu wani dalili da zai sa Russia ta sake mamaye Ukraine bayan da ta mamaye yankin Crimea a shekara ta 2014. Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai aƙalla 94 daga zaftarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ranar Talatar da ta wuce, wanda ya mayar da titina zuwa koguna. Hukumar kula da yanayi ta yankin Metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin Petropolis sun samu kusan santimita 26 a ƙasa da sa'o'i 6 fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan Fabrairu. Ruwan ya lalata gidaje da ke unguwannin gefen tsaunin tare da yin awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce kimanin gidaje 80 ne suka lalace. Kimanin mutane 400 da suka rasa mahallansu ne aka tsugunar da su a matsuguni, akasari a makarantu, inji jami'ai. Kungiyoyin agaji sun yi kira da a bada gudunmuwar katifu, barguna, abinci, ruwa, kayan sakawa da kuma abin rufe fuska ga waɗanda abin ya shafa.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshen wani taro da ya gudana a jiya Laraba a birnin Paris, wanda ya samu halartar wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ayyana shirin kwashe sojojin rundunar Takuba da na rundunar Barkane daga ƙasar Mali, waɗanda daga bisani ya ce za a girke su a jamhuriyar Nijar domin ci gaba da yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, matakin da tuni ya fara haddasa cece-kuce tsakanin jama'ar Nijar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron, wanda ainihi aka shirya da nufin duba makomar rundunar Takuba ta haɗin gwiwar sojojin ƙasashen Turai da takwarorinsu na rundunar Barkan masu sansani a Mali, ya biyo bayan tankiyar diplomasiyyar da ke ƙara tsananta a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa, abinda ya ƙara rikicewa bayan bayyanar labarin shirin girke dakarun kamfanin Wagner na Rasha a Mali. Da yake jawabi a wannan Alhamis ta kafafen kasarsa, Emmanuel Macron ya sanar cewa sun yanke shawarar ƙaura zuwa Niger a maimakon ƙasashen Senegal da Cote d'Ivoire da aka ayyana a can farko. To ko ce fasara za a iya yi wa wannan yunkuri? Dr. Sadiq Abba masanin tsaro ne a yankin Sahel.
Kasan Niger yana kusa da Mali, inda Faransa take, tun ba Faransa ta bar sauran ƙasashe na Mali wajen Tessalit, Kidal da Tombouctou, ta sabko nan Gao, Menaka da Gusi. Kuta daga Mali zuwa Niger kenan ba zai musu wuya ba. Kamar an ce za a maida su Abidjan ba zai wuya ba kamar an ce za a maida su Dakar. To saboda wannan duka lissahin Faransa ita da kanta tana so ta zama cikin Sahel ta ci gaba da yaki.
Tunda dai masu fafutuka suka fara nuna rashin amincewa da wannan mataki da suke ganin a maimakon ya magance matsalar tsaro sai dai ya kara rikita abubuwa, inji shugaban kungiyar Tournoi La Page Michael Zodi.
Ba za mu yarda ba su jawon kasashen waje 2500 da wani abu su komo nan ga dama suna nan ana kawo mun hari kuma an kawo mai dosu nan ga mun san kuma za a kawo mun hari Mali yana nan ga samu inkin kanshi wannan abu mu ya kamata mu bi hanyar Mali mu ma mu samu inkin kanmu
sai dai ra'ayoyin jama'a san sha bamban a game da wannan al'amari. Wani tsohon dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Honorable Abdulmumuni Gusman ya ce
ba daga bakin Emmanuel Macron zamu shi kudiri wanda ya shahi kasar mu, mu ta bakin shugaban kasa na Niger zamu saurare shi, kuma a halin yanzu bai yi magana ba, zamu jira har lokacin da yayi magana ya isa mana da sako kuma da abubuwan da a hujjoji shi. Mun yi magana Emmanuel Macron kuma wannan magana ta shugaban wata kasa ce ba shugaban kasar mu ba.
Matsalar tsaro a kasar Mali wani abu ne da ya jefa miliyoyin 'yan Niger cikin halin kunci, inda wasu suka kaura, wasu suka rasa dukiyoyinsu, haɗe da asarar dimbin rayukan mutane sanadiyar hare-haren ta'addanci. To amma Maido da rundunonin sojan na kasashen Turai zai iya taimakawa kasar ta magance wannan damuwa.
Daga kasashen waje suke zuwa su bugi Niger sai su koma. To in sojojin nan suka koma suna iya kawo ma Niger gudunma, suna iya kawo taimako. Turai sun ce za su zo su zama, yaya muke iya gani su taimaka mana a samu wannan bugan da ake zuwa ana yi ma a fasa shi? To in ana so a ci ya kamata a nemi harakan sojoji da harakan kare kasa, amma ya kamata kuma bunƙasa kasa yara a samu musu aiki, a samu musu abin da za su yi.
A farkon watan nan na Fabrairu, fadar shugaban kasar Nijar ta sanar cewa shugaba Muhammad Bazoum yayi watsi da tayin girke dakarun barkan da takuba a wannan kasa, lamarin da ya sa da dama daga cikin 'yan kasa ke mamaki akan wannan sabon matsayi. Koda yake kawo yanzu ba wasu bayanai a hukunce daga bangaren Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. A Najeriya kuma kasar ta kara tsanduma a cikin mawuyacin hali na tattalin arziki sanadiyar gurbataccen man fetur da aka shiga da shi a kasar, da kuma karancin man da ya durkusar da harkokin rayuwa. Daga Abuja, wakilin mu Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
Shabu Idris mai sani ne akan sha'anin tattalin arziki ya kuma min ƙarin bayani dangane da matsaloli da kuma kacanir da gurbataccen mai da kuma ƙarancinsa yake kawo ga kare lagon tattalin arziki da kuma zamantakewa ta al'ummar Najeriya.
Rashin man nan zai hana misali wasu masu amfani da motocin tasi su kasa fita su nemo abincin da za su ci da iyalinsu, wanda suke da kaya na noma ababen da za su iya samun matsala wato ko su lalace, su ma rashin man nan ana iya samun akasi na a samu a dauke su a kai su kasuwar da za a sayar. Masu tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari, masu tashi daga gidajensu su je ofisoshi ko kuma su koma daga ofisoshin su koma gidajensu, duka wannan za a iya samun akasi. Kuma kowane akasi inda za a dauki akasin nan akan kowane dan adam da abin ya shafa, wataƙila kasan nan cikin 'yan kwanakin nan za mu iya hasara a tattalin arziki ba zai kasa dala biliyan guda ɗaya ba.
To amma gashi an ce gwamnati ta bankaɗo da ake zargi da aikata wannan mummunan aiki ga ƙasa, amma har yanzu ba a ji irin matakai da gwamnati za ta ɗauka ko hukumomin da ya kamata su hukunta waɗanda suka ce sun yi wannan laifin, ba duk da umarnin da shugaba Buhari ya bada cewa kada a raga duk wanda ya yi wannan ta'adi a mai hukunci.
Wato ni ba zan yi mamaki ba idan nan da shekara ɗaya baka ji an ce komai ba. Mu 'yan Najeriya Allah ya taimake mu, muna da haƙuri kuma kusan komai mukan yi ko oho, in dai ji ba ta fada kanka ba ta fada kan kowa ne, ma haka dan Najeriya yake. Amma in ba haka nan ba, ai ba wai doka ko izini shugaban kasa ya kamata ya bayar ba akan waɗanda suke da hannu a shigo da wannan gurbataccen mai. Ya kamata shi da kanshi ya binciki hukumar custom da duk wani abin da ya kamata a shigo da shi kasan nan sai ta bincika.
A waje ɗaya, Alhaji Umaru Dembo tsohon minista ne na man fetur a Najeriya ya kuma bayyana min damuwarsa akan wannan lalurar da Najeriya ta samu kanta a ciki a daidai lokacin da ake ganin cewa kamar gwamnati ba za ta iya komai ba, domin inda ake zargi a wannan badakalar tamkar 'yan lele ne.
gwamnatin da aka yi ba dadi ya danganta ga yadda ƴan ƙasa suka matsa ko suka nuna damuwar su suka kurawa gwamnati ido. Ba haka ba duk abin shashen cewa zai yi abin da ya kamata dai a yi a kori gaba kada abin ya sake faruwa. Waɗanda suke cikin abin suna da yawa kila kuma kamar yadda kuke cewa ko mutane ke cewa akwai ƴan lele a cikin su tun da ƴan lele a cikin su kaga abu da ya baci kenan wahala ƴan ƙasan Afirka da ƴan Najeriya da bakake da kowa ma rashin gaskiya da kuma tsayawa akan rashin gaskiyan da son banza da cin hanci da rashawa da lagalaga da muzu-muzu abin ba dadi.
To amma ya za a yi a kawar da abko irin haka nan gaba idan ba a hukunta waɗanda a yanzu aka tabbatar sun yi wannan mugun aikin ba?
Ya kamata a hukunta su amma kaga hukunci ba yana hannun bane. Ya kamata a san yadda za a yi a haɗa su da wani a sallame su ko a rage musu girma ko a yi musu dai wani abu wanda zai nuna daga gwamnati ko kuma in ta kai mana a kai su kotu ne a kai su kotu a ce sun yi ɓanna kaza kaza wanda yake su kuma masu shari'a za su iya yanke musu hukunci daga na a aiwatar.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tare da Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Kimanin watanni biyu da bada umarnin addu'o'i na alƙudu da ƙungiyar Jama'atul Nasarar Islam ta yi, ƙungiyar ta ce ana samun nasarori game da matsalolin tsaro a Najeriya. Sai dai ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta ce gwamnati na buƙatar ta ƙara ɗamara idan tana son ta magance matsalar tsaro a ƙasar. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Babban sakataren ƙungiyar ta Jama'at Nasarar Islam na ƙasa Dr. Khalid Abubakar Aliyu wanda ke ƙarin bayani game da addu'o'in da ƙungiyar ta bada umarni a baya ya ce har yanzu dai ba a daina addu'o'in neman mafita game da matsalar tsaro a Najeriya ba.
To alƙulud dai ana nan ana ta yi gwargwadon iyawa kuma mai amsa wannan addu'o'i shine Allah. Dama shi mai zai tausayi ne muna kyauta su to gare shi muna tawalu zai amsa mana zai kawo mana sauki wa'innan al'amuran shi.
Amma auni na irin abin da ke faruwa a maganar matsalar tsaro daga lokacin da kuka bada umarni na ai wannan addu'o'i na alƙulud zuwa yanzu a iya cewa an samu sauki?
Eh gaskiya an samu dan dama ta inda jami'an tsaro suka samu yanayin yi musu kofar rago su wa'innan mugayen mutane kuma da yawa daga cikinsu an gama da su bal a wannan yanayin ne ma aka samu cewa suna kira a mazo a yi sulhu. Duk wannan muna ganin tasirin wannan addu'o'in ne na alƙunutu in Allah ya yarda. Ba za a daina ba sai lokacin da aka sauƙi insha Allah.
Ita kuwa ƙungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna cewa ta kiyar yanzu akwai sakaci a ɓangaren gwamnati game da matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar ta Kristoci ka Nareshin jihar Kaduna.
Gwamnati ne sun yi alkawari suna da haƙƙi na kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Amma duk da wannan alkawari da sun yi, yo jama'a mutuwa suke yi, yo jama'a ana sace su a gidajensu, ana sace su a hanya, ana sace su a gonaki. Babban haƙƙin shugaban ƙasa shine tunda shine babban komanda na rundunar sojojin Najeriya. Shine yace to sojoji ko kuma ƴan sanda ku je inda akwai kukan nan, ku magance shi, ku tabbata kukan nan da ake fi ake yi kada a sake ji. Da gwamnatin nan za ta yi amfani da ƙarfi da kuɗi da zarafin da take da shi ta biyan ta'ada kamar yadda take amfani da kuɗinta da ƙarfinta ta biyan da suke kuka a mai yayan ta'ada ma ba su nan daga baki da.
Ɗaya daga cikin limaman masallatan Juma'a jihar Kaduna Imam Abdulkadir Hashim ma na cikin masu ganin cewa harkar tsaro fa ta gwamnati ce da al'umma baki ɗaya. Kuma ya ce idan aka duba yadda tsaron yake to akwai sakaci.
Lalle wannan haƙƙi ne wani shafi gwamnati da su mutane gaba daya na gwamnati yafi ƙarfi a nan suna salon ya karantar da duk yadda tsaro yake an dai san akwai lokacin da Madina wani abu ya faru aka ji wani firgici cikin dare kafin mutane su fito shi a nan suna salon ya kama dokin na buɗar har Allah ya ƙara masa yarda ko shi fiɗa bai sa ba ya je ya dawo sannan game da mutane akan hanya to wannan wajibi ne ga su shugabanni su kula da irin wannan kuma nan muna da jami'ai na tsaro ga suna yi daban-daban akwai sojoji ƴan sanda su wane ne dukkansu an ce jami'ai na tsaro tuwa suke tsayewa ga wurare da ake jin tsoron abubuwa ba a kai waɗannan mutane sun tsare mutane nan mutane suna ta kuka sannan mutane suke cikin gari ake haɗa kai da su ake wasu abubuwan su tabbatar da wannan fara tashi rike ma za a tambaye su abinda suka samu za su je da shi lahira ba.
Dama dai ta'azzarar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam ta ba da umarnin addu'o'in ƙunuti a masallatan ƙasar baki ɗaya kuma cikin watanni biyun da aka yi ana addu'o'in ƙungiyar ta ce sauyi ya fara samuwa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A farkon wannan wata na Fabrairu ne, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin da ya yi wa lakabin manufar yawan al'umma don shugaban kasa. Shirin a cewar shugaban kasar za a gaggauta daukan matakai ne kan yawan haihuwa da ake yi a Najeriya ta hanyar wayar da kan jama'a su rungumi tsarin iyali na zamani. Shugaba Buhari ya ce banda batun samun lafiya ga mata, matasa, jarirai da yara, Najeriya ta kasance kasa mafi girma a Afirka, wacce ta kasance na bakwai a cikin kasashen duniya da al'ummar ta ke yaduwa cikin hanzari, lamarin da ya sanya gwamnati ba ta iya tsarawa ta aiwatar da wasu haƙoƙinta ga jama'a. Farfesa Jesaya Mutuhir na asibitin ƙwararru ta jami'ar Jos kuma shugaban kungiyar Voice for Family Planning a jihar Plateau ya ce tsarin iyali na nufin matakan da iyali za su bi don haifar 'ya'ya da za su ba su kyakkyawan kula.
Tazarin iyali ba ta taba ce a yi yara biyu kaɗai ko uku kaɗai ko hudu kaɗai ba, amma duka kowanne da ya yi aure sun san karfinsu, sun san zurfin aljihunsu, domin ya haka ya kamata su duba dai yaran da su iya rayar da su.
To a cikin 'yan kwanakin nan gwamnati ma ta nuna damuwanta, musamman shi shugaban kasa, kan yawan hauhawar al'umma a nan kasa Najeriya, wanda shi shugaban kasa musamman ya yi magana a kan tazarar haihuwa wanda ko kuma tsarin iyali. A ganin ka ta yaya yawan al'umma ya shafi tattalin arzikin Najeriya?
Ko a wani kasa, wannan ni na sani, sun san abinda ke shiga, zancen kudi a dai kenan, kuma wannan abinda ke shiga shine suke amfani da shi domin su ba mutane ruwa, su ba mutane lafiyan jiki, su ba mutane hanyoyi da sauran abubuwa duka. Misali, makarantu da da aka gina, an gina domin kamar population 1,000 ne, yanzu wannan mutane da suke wajen sun kai 500, to za a tara yara 100 a ce malami daya. Yanzu watakila abinda muna da shi shine mutane, amma ba mu da abinda zai sa mutane su ji dadin rayuwarsu.
Alkalumar da worlddata.info ta wallafa a shafinta na nuni da cewa a shekara ta 2019 kadai an haifi jarirai 7,335, yayin da mutane 2,278 suka mutu. Kenan an samu karuwar mutane 5,089 in an hada da waɗanda aka haifa da waɗanda suka yi gudun hijira zuwa Najeriya. Kididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a jiya Laraba 16 ga watan Fabrairun 2022 na nuni da cewa Najeriya na da adadin mutane 214,419,270. Malam Muhammad Abdullahi ya danganta matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta da rashin iya tarbiyyar yara daga bangaren iyaye.
Za ka ga mutum ya haifi ƴaƴa da yawa bai iya daukan ɗawainiyarsu ba. Musamman yanzu in ka duba yara wanda suke matasa, abinda suke na kashe mutane su karbi wayoyinsu, iyaye ba sa iya bawa yaransu haƙoƙinsu. Kuma bai halatta ba mutum ya haifi ɗa bai iya daukan nauyinsa ba.
Kana ga kaman rungumar wannan tsari na yadda mutane za su fahimci ya kamata su tsara iyalinsu zai taimaka?
Insha Allah ta'ala zai taimaka, kuma wajen a rage irin waɗannan masifu da ake ciki. Matuƙa an yi da kyakkyawan niyya, an tsaya, to Allah zai taimake su kuma za a samu sauki.
Shi ma Muhammadu Salisu ya goyi bayan gwamnati ne kan matakan tsarin iyali.
Wannan batu na gwamnati gaskiya ne, saboda ko duba da irin abubuwan da yake faruwa yanzu a ƙasar mu, nauyi ya ma iyaye yawa sun saki ƴaƴa a titi kawai, su kuma masu amfani da wannan daman suna kwashen wayannan yara, suna amfani da su, suna yin ta'addanci wanda kuma ba daidai ba ne. In har da ma uba ba zai ɗaukan nauyin ɗan shi ba, to dole zai dinga nauyin zai koma kan gwamnati, kuma zai mata yawa wanda gaskiya ba za ta iya ba. In dai irin abin da muka gani kenan, kullum mu dinga jin mummunan labari a gidajen rediyo, kana buɗe rediyo sai ka ji an kashe kaza, to gaskiya abin da gwamnati ke shirin yi daidai ne.
Habibu Idris daga unguwar Katako Jos yace bisa fahimtarsa gwamnatin Najeriya ba ta kayyade iya ƴaƴan da mutum zai haifa ba.
Saboda dai tunda ba wai gwamnati ta fito da tsarin kamar yadda alal misali yadda China suke, nasu sun takaita in ka haifi iya ƴaƴa kaza shikenan. A'a, namu gwamnatin Najeriya a bada spacing ka mutum kuma ya san irin nauyin da zai iya daukar na yayan shi an san komai na Allah ne Allah ne yake iya daukar dukan wasu dawainiyar mu to amma me kai ma ka san nawa kake samu wani abu irin haka so mutum yana da kyau ya san yadda nauyin da zai iya dauka na iyalansa musamman makaranta ciyarwan wani da ya aihu dan yana dan kai wani mataki sai ya watsar da shi wanda Allah zai je zai tambaye shi
ga Ado Musa kuwa yace a yadda rayuwa take yanzu kamata yayi al'umma su yi tunanin haihuwar ƴaƴan da za su iya daukar nauyin su
ni na ƙara gaya miki a rayuwar ma fa yanzu kai ba sai an gaya maka ba ka duba fa gwamnati ce ta fito fa take bada shawara to kai ai kana onda gwamnatin ne me yasa ba za ka bi ta ba tunda ko Allah ma da yi ma ai ya ce ku bi na gaba da ku so wannan idean da ya kawo abu ne mai kyau ya kamata a bi shi
kina kana goyen bayan tsarin iyali
ina goyen baya sosai 100% ma kuwa
saboda dama mata ne ke cika daukan matakan tsari rin iyali ta yin amfani da wasu magunguna walau na zamani ko na gargajiya na zanta da wasu mata don jin ko sun amince da batun tsarin iyali
sunana Precious Naya Johnson yana nufi cewa za iya bada gap kafin a haifu yara to me taimaka ma mata ta yi ta huta ko kai shekara 2 ko 3 ko 4 kafin ta yi ta haihu wani wannan yayin ya bata dama ma ita da kanta majikinta zai dawo kafin ta yi ta haihu wani
kin aure
ah ma zai aure next month March
tunda zake aure a kwanan nan iyaye kuka zauna da saurayinki ko kuma ince mijinki mai jiran gado domin tsara iyalinku
okay abinda muka yi cewa bayan aure mu ba mu ce zamu haife yara nan da nan ba zamu dan zo na shekara daya mu san da juna don mu san yayan yara sun fara zuwa ya zamu iya mu yi da su shi yasa don wannan zai taimaka mana sosai lokacin da yara sun yi sun zo mu da kan mu riga mun shirya so tsarin nan da Buhari ya fitar da shi gaskiya mai kyau ne
sunana Amira Abdullahi Ismail tabbas zan yi
yasa zaki
saboda yana da amfani kaman akwai kaman mutum ya aure akwai yanayin kaida yara da zasu yi da miji cewa yara kaza nake so na haifa yanzu ko mutuwa ma yanzu miji zai mutu ya bakka da yara bayan da za a yi ba wanda zai taimaka maka to yin tsarin ma yana da amfani
sunana patient Aliyu gandun gwamnati ba su taba ce a yi abin da sun san ba zai zama mai kyau ba yawancin lokaci kam yara su ne ana kan bari a the receiving end su ne da shan wahala din za ka kawo yaro duniya kuma baka zo ka mishi abin da ya kamata ba kana nan shi yana shan wahala kai mama kana shan wahala ba wai baka so ka bayar bane amma maybe babu din ne
shi ko mallam Yakubu Yankai ya shawarci gwamnati ne da tafi hannun shugabannin addini da sarakuna don fadakar da jama'a
zan mika wannan ma malaman mu na addini pastor imam su ne suke da haƙin su ilmantar da membobin su game da tsarin iyali domin an dubunci wannan abin sosai sosai nayi maganar tsarin iyali sai ce ai ana hana haihuwa ne ko kuci ba haka bane amma ba da shawara saboda haifi abinda kai zaka iya control din su
Hawa Usman wata jami'ar tsare-tsare a kungiyar da ke zaman kanta Pathfinder International ta zayyana alfanun tsarin iyali
tazarar haihuwa yana da matukar amfani musamman ga lafiyar mace idan ta haihu zai amfane ta a jikinta ta dan samu dan hutu kafin wani haihuwa amma ainihi in mutun ya je asibiti ya samu aka yi kididdiga aka bashi wanda ya dace da ita kenan ita macen insha Allah ba a samu irin wannan matsalan ba
to batun tsarin iyali ko tazaran haihuwa na san batu ne da musamman a nan arewacin Najeriya wanda yakan zama kalubale saboda yanda mutane suke duba kaman yadda muka yi magana dazu ana nema ne a hana waɗansu al'umma karuwa a duniya waɗanne matsaloli ne kuka samu a cikin wannan aikin
zan ce kalubalen shine na musamman na addini wanda mutane za su fuskanci addini su sa shi a matsayin dalilin su na rashin yin wannan din kuma wanda ba haka bane dan mun samu malamai da yawa wadanda mun yi meeting da su a jihohi daban-daban daga Niger zuwa Gombe da sauran jihohi kuma mun samu hadin kai da su cewa tazaran haihuwa ba yanda mutane suke tunani bane na rage iyali ko kuma na rage al'umma iyaka dai na tsara iyali ne sannan kuma yana taimakawa lafiyar uwa da kuma iyalin gaba daya
Najeriya dai ta sanya hannu a wata yarjejeniya da wasu kasashen duniya don aiwatar da matakan tsarin iyali zuwa shekara ta 2030 don samar da kudaden da za a kebe don taimakawa wajen tabbatar da al'umma sun sami magunguna da sauran matakan tsarin iyali a dukkan asibitocin Najeriya game da horas da jami'an da za su gudanar da aikin Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
a gaida Malama Zainab. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shirye-shirye da kasashen duniya ke ta kan gudanarwa don zuwa kasar Qatar don buga gasar kwallon kafa na duniya da za a yi a wannan shekara da muke ciki. A ɗaya hannun kuma an dawo ci gaba da gasar kwallon kafa na kasashen Turai da ya shiga zagayen kasashe 16. A kawo da aka yi shekaran jiya Talata tsakanin Sporting CP da Manchester City, an tashi Man City ɗin ta zura da kwallaye 5 a ragar Sporting CP, a yayin da PSG ta yi nasara kan Real Madrid da ci 1 mai ban haushi. Sai kuma wanda aka buga jiya Laraba tsakanin Liverpool da Salzburg, an tashi Liverpool ɗin ta jefa kwallaye guda 2 a ragar Salzburg, a yayin da aka yi kunnen doki tsakanin Inter da Bayern Munich. Yanzu kuma ga hiranmu da Lawal Muhammad wanda ake wa lakani da mummunan shot.
Na yi chairman na Wuki Tuwaris na supporters club. Ina so ne zan yi dan wani jawabi ma FM hukumar wasanni na Nigeria. Su yi nazari akan alƙalan wasan da suke kawo su hura wasa. Domin ni na duba na gani suna kawo akasi.
Wato alƙalan wasan suke haddasa?
Eh, alƙalan wasan ne.
Ko za ka ba ni misali?
Misali shine yanzu kaman kullu wannan rafali ya ce gol, wannan lahima kuma ya daga tuta. Wannan kuma rafali ya ce gol, shi kuma lahima ya ce ba gol ba.
Ai na kai.
Abauchi.
Haka ne. Tsakanin
a filin tuna da Abubakar ta faɓa lewa stadium tsakanin Enugu Rangers da Wuki Tuwaris. To amma mu a fahimtar mu kaman yanda alƙalan wasa suke to saboda haka sun san mutan sun yi fursun da dewa, ka Kano filin da jiga dinsa su ma sun yi trouble. Mu Wuki mun zo muna kwalla da Mumbai United. Rafali ya hada masifa. Kaga ba kyau. Ya kamata su nutsu a ga ya musu doko.
Kuma na ji an buga tsakanin Kano Pillars da Wuki Tuwaris inda yake aka yi ba ƴan kallo. Ko wani dalili?
Eh, dalilin da ya sa ko saboda alƙalin wasa. Yanzu haka ma ai ka gani kwallon ta zo kuma an ci Wuki. Really ci mai kyau har aka yabta ne. Wuki ba salama ba, amma da sai suka kano wani abu sai suka canje ƴan wasa guda 2. To sai wasa shi kenan, sai taimaki sai ga kwallo a raga. Akwai mummuna shi, akwai kuma bitin ɗin shot wanda aka karanta a ido na kuma ni zagiri ne ga nau ne ba jewa ba.
Yanzu an tashi nawa da nawa?
Yanzu an tashi 2-1.
Haka ne.
Wuki sun ci Kano Pillars 2. Su kuma Kano Pillars sun ci 1. Kuma an tashi lafiya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu ko ga Babali ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha na ci gaba da jibge sojoji a kan iyakar Ukraine, kuma bai ga wata alama cewa Moscow na mayar da dakarunta gida kamar yadda ta yi ikirari ba. Mu ba mu ga hakan ba, shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO. Sabanin haka mun ga sun kara akan sama da sojoji 150,000 da suka jibge akan iyaka, har ma muna ganin suna kara tara kayayyakin yaki. Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 94 daga zaftarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ranar Talatar da ta wuce, wanda ya mayar da titina zuwa koguna. Hukumar kula da yanayi ta yankin Metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin Petropolis sun samu kusan santimita 26 a ƙasa da sa'o'i 6 fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan Fabrairu. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali, inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta Yamma. Da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin Paris, Macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumar riƙon ƙwarya na Mali, waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi.
To man sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gracious da ta bada umurni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya bamu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.